This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai mita 22.31 sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com a jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukan sa zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed da Usman Kabara da kuma sauraron abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. Ga kanan labarai.
Kungiyar mayakan sa kan Hezbollah a kasar Lebanon sun ce harin saman da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka wasu ko wani daga cikin mambobinta. A yau Lahadi ne tattaunawar zaman lafiyar kasar Yemen take karewa na kwanaki 6 bayan da aka tattauna akan mafitar kasar. Akalla an ce mutane dozin biyu a wani jirgin ruwa da igiyar ruwa ta watsu tsakiyar birnin Indonesia daga cikin teku.
To sakamakon wucin gadi na bincike na gwamnati a jamhuriyar Niger ta kaddamar game da yunkurin juyin mulkin da tace ta murkushe a tsakiyar makon nan ya bada damar tsare wasu hafsoshin soja har guda 9 waɗanda za a gurfanar da su a gaban kotun soja nan gaba kadan. Za mu ji sunayen waɗannan sojoji da aka tsare da kuma matakan da ake ɗauka. A jihar Oyo ta Najeriya an gudanar da wani taron Mauludi yayin da matasan wani yanki a jihar Bauchi suka gudanar da aikin gayya. Grace tana tafa da shirin bishara to amma yanzu ga cikakkun labaran duniya nan.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Kungiyar mayakan sa kan Hezbollah ta kasar Lebanon sun ce harin saman da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka daya daga membobinta wanda ya share shekaru fiye da 30 a gidan yarin Isra'ila bisa zargin aikata kisan kai. Samir Kantar na daya daga cikin daruruwan Hezbollah din da suka tafi Syria don taya mayakan sa kai na Bashar al-Assad yaki bayan barkewar yakin basasa a shekarar 2011 a kasar. Harin dai na yau Lahadi ya fada ne kan wani gini a Jaramana wata unguwa a wajen gari dake kudancin Damascus ba dai wani tankiya a Isra'ila ko kuma martanin da Isra'ila ta maida akan lamarin wacce ta sha kai harahara a Syria daga in shekarun baya mafi yawanci akan tawagar da Isra'ilan kance suna dauke da makamai ne ta hanyar su garin shiga Syria ta Lebanon. An dai daure kantra a shekarar 1979 wanda bisa zargin kashe dan sandan Isra'ila da kuma wani mutum da ƴarsa tare da lokacin da kuma matarsa ta shake wani yaro a lokacin da suke buya a gidansu. A yau Lahadi ne tattaunawar zaman lafiyar kasar Yemen take gabata kuma ya kamata ta kare bayan kwanaki 6 da ake tattaunawa wanda Majalisar Dinkin Duniya ta shirya. Jagoran tattaunawar a garin Geneva daga Majalisar Dinkin Duniya Old Sheikh Ahmed ya bayyana matukar damuwa game da ci gaba da yaki tsakanin sojoji masu goyon bayan gwamnati da ƴan tawayen Houthi. Jami'an tsaron Yemen sun ce akalla mutane 68 aka kashe a tsakanin kwanakin nan a lardin Hajja dake kusa da iyakar kasar Yemen da Saudiya. Matattun da suka hada da ƴan Houthi guda 40 da kuma sojojin gwamnati guda 28 sai kuma waɗanda suka jikkata daga dukkan bangarorin biyu masu fada da juna waɗanda a jiya Asabar suka yarda da kafa kwamitin da zai kalli maganar tsagaita wuta a tsakani. Majalisar Dinkin Duniya ta ce fiye da mutane 5,800 yakin ya lakume daga bara zuwa bana. Kafar yada labaran kasar sun ta bayyana cewa wata babbar zaftarewar doron kasa ta binne wasu gine-gine akalla guda 22 da rukunin gidajen ma'aikata guda 2. Mutane 21 sun bace amma rahoton baya ya nuna mutane 41 ne suka bata. Kamfanin dillancin labaran na China mai suna Xinhua ya ce zaftarewar kasar ta faru ne a yankin Shenzhen dake lardin Guangdong da safiyar Lahadin nan, amma an tura ɗaruruwan masu aikin ceto wajen. Jami'ai sun ce an ceci mutane shida daga cikin daga waɗanda masifar ta shafa, waɗanda hudu daga ciki kuma suka ɗan ji rauni. Yankin Shinhua dai ya faɗi adadin da suka jikkata ko kuma suka mutu zuwa yanzu ba. Sannan ba tabbacin abin da ya haddasa zaizayar ƙasar da ake yawan samu a 'yan shekarun nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. A yau Lahadi, masu kada ƙuri'a a ƙasar Spain sun nufi rumfunan zaɓe da masu tsokaci ke ganin zai iya zama zaɓen 'yan majalisar dokoki mafi tarihi a ƙasar. Sababbin jam'iyyu guda biyu ne ake ganin za su iya ba wa tsofaffin jam'iyyun ƙasar mamaki a zaɓen, musamman jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma ta Prime Minister ƙasar Mariano Rajoy, wanda masu ra'ayin 'yan mazanjiya suke ciki. Sauran ƙuri'un ragowar jam'iyyun kuma guda uku da suke ganin za ta iya yiwuwa su yi raba daidai, wanda hakan bai ba wa sababbin jam'iyyun dama na taka rawar gani ba. Wannan sauyin yanayin siyasar zai girgiza salon siyasar ƙasar ta Spain, inda masu kada ƙuri'a ke tururuwa kamar kaso 80 daga cikin 100, ba kamar a baya da ya wuce ba, wanda bai wuce kaso 69 ba a shekarar 2011. Tattalin arzikin ƙasar Spaniya dai ana sa ran zai ƙara ɗagawa da kaso 3 a bana, wanda hakan zai sa wasu ƙasashen turan jin dama su ne, amma kuma har yanzu akwai matsalar fama da rashin aikin yi da rashin daidaita tsakani a ƙasar. A jiya Asabar, 'yan takarar da ke neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka sun yi tattaunawar ko kuma mukabala kashi na ƙarshe na neman shugabancin ƙasar, inda ba gabaɗayansu suka maida hankali game da maganar tattalin arzikin ƙasar da kuma maganar tsaro, inda suke fatan a murƙushe 'yan ta'addar ISIS. Ɗan takara Bernie Sanders ya ce bai kamata Amurka ta yi kamar 'yan sandar duniya ba. 'Yan ISIS abu ne da ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfe, haɗa da ƙasar Rasha da kuma rundunar sojojin ƙasashen Musulmi, inda ya ce ina fatan in faɗa wa Saudiya a zo a fuskanci ISIS maimakon kashe kuɗi da suke yi a yaƙi a Yamal. Haka kuma ƙasar Qatar ta zo ita ma a yaƙi ISIS tare da ita maimakon hallaka dala Amurka biliyan 200 a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Ita ma Hillary Clinton ta goyi bayan sojojin taron dangin da ke ƙoƙarin murƙushe 'yan ƙungiyar ta ISIS, sai dai ta ce tana neman bayan Kurdawa da kuma 'yan Sunni, amma ba ta goyon bayan aika sojojin ƙasa zuwa can ƙasar domin hakan babban kuskure ne. Tsohon gwamnan Maryland Martin O'Malley shi ma ya yi tsokacin ayyukan ƙungiyar ƙasashen Afirka yadda ya kamata su yi a Somalia. Aƙalla an ceci mutane dozin biyu a wani jirgin ruwa da igiyar ruwa ta watsu tsakiyar birnin Indonesia daga cikin teku. Da farko wani masunci ne ya tsinci wasu mutane da suka tsira guda hudu, maza biyu da mace ɗaya da wani yaro. Daga baya kuma aka sami wasu mutane 21 da gawarwaki guda biyu a wani gulbi. Jirgin ruwan dai yana ɗauke ne da aƙalla mutane fiye da guda 100 a hanyarsa ta zuwa wani tsibiri. Haka kuma ma'aikatar harkokin sufurin ƙasar ta ce jiragen ma'aikata sun fantsama cikin teku domin nemo waɗanda suka rage da sauran rai ko kuma suka jikkata. Jirgin da yana hanyarsa ne ta zuwa wani gari da ake kira Kolaka zuwa Siwa da ke tsakiyar wani tsibiri da ake kira Sulawesi, a lokacin da ya gamu da wannan rashin kyan yanayi. Yawancin yankunan da ke Indonesia dai aƙalla tsibirai 17,000 ne, sannan kuma wannan abubuwa na fito na jiragen ruwa su ne hanyar da suke bi wajen zuwa waɗannan tsibirai. Haka daga ƙarshe an bayyana cewa ana fatan hatsarin ya zama cikin sauƙi.
Usman Kabara ya karanto mana labaran duniya. Sakamakon wucin gadi na binciken da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar game da yunkurin jin mulkin da ta ce ta murƙushe a tsakiyar mako ya ba da damar tsare hafsoshin soja har guda 9 waɗanda aka ce za a gurfanar da su gaban kotu nan gaba kaɗan. kamar yadda ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar Niger din Hasumi Masaudu ya sanar a wani taron manema labarai.
Don kan a yi bannan ne muka kama su kafin su yi bannan ga sunayensu, da harko dai General Salu Suleiman, na biyu Colonel Iji Dan Hawash, da wani kuma Lieutenant Colonel Tahiru Zarmash, da kuma Lieutenant Colonel Nari Maiduka, da kuma Commandant Isufu Umaru, da Captain Ahmadu Shekarau, shi ma Commandant Kinne na sojajen da ke Walam, da Captain Isa Ahmadu Kunce, da Lieutenant Korau na Battalion d'Artillery na Tilbury, da su Lieutenant Awal Hambu. An tuka babu fararen kula, sojawa kawai ne. Burnu mu ma ba mu ji sunan ɗan siyasa ba cikinsu, amma an katkin yanzu ta fara.
Wannan al'amari na wakana ne a daidai lokacin da ake ja-in-ja tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar a game da shirye-shiryen zaben 2016, musamman abin da ya shafi kundin rajistar zaɓe da 'yan adawa suka ba da sanarwar ƙin yarda da abubuwan da ya kunsa, har ma suka ƙaura cewa kwamitin bincikensa. Muhammadu Dudu shi ne kakakin ƙawancen FPR na 'yan adawa.
Ba komai ba ne illa irin tsarin shugaban ƙasa Isufu Mahamudu, wanda shi ne ya sa irin wannan, saboda yana tsoron shugaba Muhammad Usman, yana tsoron shugaba Muhammadu, yana tsoron shugaba Sani Umaru, saboda ya san waɗannan mazaje idan suka za a gaba shi ba da wata sa'a.
A tasu sanarwar da suka fitar, jam'iyyun da ke mulki na ganin wannan mataki na 'yan adawa da rashin tanadin bayanan da za su tunkari talakawa da su, in ji Abubakar Sabo, sakataren harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS tarayya.
Sun yi shekara biyar ba su fita da cikin yamai ba, suna dibin gwamnati ta faɗi, ba su sai sun kaga mutanensu ba. Yau zaɓe ya taho, an ka ce gaban goshi ba su san wanda za su yi ba.
Ganin irin cikas ɗin da rashin jituwar ɓangarorin biyu ka iya haddasa wa shirye-shiryen zaɓuɓɓukan na baɗi, ya sa sakataren watsa labaran ƙawancen MRN Ali Ifbego kiraye-kiraye ga 'yan adawa su yayyafa wa zuciyarsu ruwan sanyi.
Allah ke ba da iko, an Allah ya ba su iko sai su yi zamaninsu. Amma yau zamanin Isufu Mahamudu ne, Allah ne ya ba shi, shi kenan su zo su haƙura. Mu ci gaba da gyaran ƙasarmu, a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana.
A ɗaya ɓangare, hukumomin Nijar sun kama wasu 'yan adawa biyu da suka haɗa da Dudu Muhammadu na CDS Rahama da Ibrahim Hamidu na MNSD Nasara, waɗanda ake tsare da su a ofishin 'yan sandan farin kaya tun a yammacin Asabar. Ya zuwa yanzu ba a yarda a ziyarce su ba, to amma makusantansu na cewa matakin na da nasaba da ƙaryatar da yunkurin juyin mulkin da gwamnati ta ba da sanarwarsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma. Wasu al'ummar musulmi a jihar Oyo da ke yankin wato kudu maso yammacin Najeriya sun gudanar da taron maulidi.
An kwana ana yin maulidin shekara-shekara a babban masallacin Juma'a da ke karar shanu a Kinyele waje da birnin Ibadan. Sheikh Sa'adu Muhammad ya jagoranci maulidin.
Wato shi maulidi falalarsa shi ne cika umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da yake neman dukkan musulmi ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama. To shi ne falalar yin maulidi da kuma dasa soyayya shi a zuciyar dukkan mu'mini, saboda soyayyar annabi ita ce rayuwar dukkan wata ibada, soyayyar annabi ita ce gozarin zuwa tashin kiyama, da kuma godiya ga Allah da ya bamu annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk wata rahama ta Allah, babu rahama da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam, shi Allah ya bamu shi, ya zo mana da musulunci, ya zo mana da alqur'ani, wanda waɗannan abubuwa da zo mana shi sune hanyar tsiran mu duniya da lahira.
Da me da me ake yi a lokacin maulidi?
Lokacin maulidi abinda ake yi farko shine addu'a, karatun alqur'ani, zikiri, salatin annabi, da kuma karanta abin da ya sawaka cikin tarihi daga haihuwa annabi har zuwa rayuwar shi da irin halayen shi, wanda a cikin wannan ne za mu dauki cikakkiyar rayuwa. Don Allah subhanahu wataala ya ce muna duk abin da za mu yi na ibada annabi za mu yi koyi da shi. Saboda haka waɗannan abubuwa su ne ake yi a cikin maulidi, saboda mutane su tashi da tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama.
So wane ne ya kamata su yi maulidi?
Wato dukka kowa da kowa ya kamata ya yi maulidi, saboda dalilai da dama. Farare ya kamata su yi maulidin annabi, saboda annabi fari ne kamar su. Haka nan baƙaƙe ya kamata su yi maulidin annabi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai maida wato darajar wani mutum wanda ya zo ya ba da gaskiya da shi baya ba. Haka nan hatta dabbobi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai basu ba sai da ya kare haƙinsu. Kanan maza da mata kowa ya kamata ya murna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
Allah gafarta mallam, a ina ya kamata a yi maulidi?
Maulidi ya kamata a ko ina. Farko musulmi shi kare akan kanshi ana so ko da yaushe duk abin da zai yi ya tuna da Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ya tuna da Annabi akan wani abu da zai yi ya tuna cewa Annabi ya ce abin yana da kyau yayi, yayi maulidi. Ko kuma ya tuna cewa abin da zai bai da kyau in ya tuna yayi maulidi. To haka nan kuma bare har a ce ya samu wadata a cikin gidan shi, ya zaunar da iyalin shi a matsayin ke mata cewa ga irin karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yadda mace za ta yi zaman aure, da za ta yi ba da ƴaƴanta tarbiyya, sannan kuma ku yara ga irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yara ga yadda zai ba su tarbiyya. In yayi haka nan shi ana iya kiran shi maulidi.
Maulidin dai ya sami halartar shehunan malamai da jama'a daga sassa daban-daban na Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga karar Shanu ta Akinyele a jihar Oyon, Najeriya.
La ilaha illallah, Allah ka ji kan Muhammad.
To a gaida Hassan Tambuwal daga can Bauchi, wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya ziyarci wani yanki mai suna Gwaskwaram, inda matasa suka ce sun gaji da jiran gwamnati ta yi musu hanya.
Sunana Kabiru Hassan Ladar. Wannan aikin gayya gaskiya mun tsara shi ne saboda wannan gunduma namu, saboda rashin hanya shi yasa muka fito da kanmu muka fara gyaran wannan hanya, domin gwamnati in ta gani ta taimaka mana ta ba mu gudumawa, ko da grader ko da dan kayan aiki a haɗa mana, ko da drainage ne a wannan kurrika da suke damu a wannan wuri.
Nana Ibrahim Ditar, mun fara wannan aiki ne domin mu gwada mu gwamnati hubbasan mu, kuma sannan mu tabbatar musu da cewa mu matasa ne masu kishin ganin cigaban wannan yanki namu, domin wannan hanya dai taimaka ma gwamnati wurin cigaban tattalin arzikin jiha, domin muna noma abubuwa da dama irin su masara, gero, shinkafa da irin waken suya da kuma shi kansa karidi, wanda yanzu haka farashin sa ma yafi farashin man fetur a kasuwan duniya.
Jim suna na Yushau Muhammad, shugaban matasa gunduman Gwaskwaram. Bangaren mu na matasa mu ne dama masu ƙarfi, masu gudanar da wannan aiki na gayya.
Ku matasa kun yi kaman ku nawa wanda kuka yi wannan aikin gayya?
A gaskiya matasa ina ganin za mu kai kimanin 1,500.
To nan wannan ƙara dai na wani gune yadda yake ake sare itace domin saboda samun a shimfiɗa a yi amfani da shi wajen hanyar wucewa.
Sunana Abdulhamid Rufai, ɗan majalisa mai wakiltar Zungur ga Lambi da Miri a majalisar jihar Bauchi. Tun bayo ba lokacin da nake kamfen a mashin na biyu wannan gurare, kuma yana cikin ƙudurin da na rubuta insha Allah zan tura a ita ƙwaryar majalisa na inda za a fitar da mutane na a cikin wannan ƙangi. Abin da dai baka mamaki shine tafiya ne wanda bai wuce minti 15 ko 20 ba, kana gani tun safe da kai muke ba mu iso ba sai yanzu karfe 4 da wani abu. Wannan waje yana da bukatun a ji tausayin su, a taimaka gwamnati ta duba da idan rahama domin a fito da mu daga wannan ƙangi.
Sunana Alhaji Abdullahi Mai Kano, mai gunduman Gwaskwaram. Donat tinkari nawa gidan kohar gidan nawa, a gaskiya na sha mamaki. Babu shakka na yi munna.
To da yaya hanyar take?
Gaskiya zancen magana hanya kan mu ba mu da shi ko kwatantawa a gaskiya, amma a wannan karon samun wannan dama wanda yadda ya tashi tattare da fiyar laɓai suka fuskanci Gwaskwaram, muna ga kamar mun fito waje insha Allah.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A halin yanzu ga Grace nan ta shigo da shirinta na bishara.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Wani abu da ya zama babban kalubale a kasashen duniya baki ɗaya shine yadda matasa suke ƙara shiga ayyukan asha, kama daga shan miyagun ƙwayoyi da tashe-tashen hankali da kuma rashin ƙin sauraron na gaba da su. Ta haka shirin ya gayyaci Reverend Muhammadu Dan Amarya, wanda na fara da tambayar shi abin da yasa yake gani mai da hankali kan tarbiyyantar da yara zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da suka addabi al'umma.
Yara su ne manyan gobe, kamar yadda suke magana suka faɗi. Kuma idan muka bar yara suka sangarce daga yanzu, to a gaba za mu samu sangartattun manya, a ƙarshe kuma za mu samu sangartacciyar ƙasa. To menene maganin wannan? Maganin wannan shi ne abinda Allah ya gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki. Allah ya faɗa mana a cikin littafin Imanu Sura ta 22 aya 6 cewa ka hori ɗanka farkin da zai bi, ko ya tsufa ba zai rabu da shi ba. Wato ma'ana ka hori yaro a cikin tafarkin tsoron Allah. Kana mai bin Yesu Almasihu, ka yi ƙoƙari ka horar da ɗanka a tafarkin Yesu Almasihu tun daga ƙuruciyarsa. Koya masa fari da baƙi na sha'anin rayuwa ta ruhaniya da kuma rayuwa ta ƙasa inda yake raye a ciki. A cikin wannan maganar Allah ta nuna mana kubawar shari'a. Kubawar shari'a ta Annabi Musa a cikin At-Taura Sura ta 6 aya 6-7 cewa waɗannan kalmomi da na umarce ka da su a yau za su zauna a cikin zuciyarka. Za ka koya wa ‘ya’yanka su da himma, za ku haddace su sa’ad da kuke zaune a gida, da sa’ad da kuke tafiya, da sa’ad da kuke kwance, da sa’ad da kuka tashi. Wato ma’ana Allah yana so mu hori ‘ya’yanmu a cikin maganar Allah, su tashi da sanin Allah, su tashi da sanin maganar Allah, su zama cikakkun Kirista, masu tsoron Allah, masu gudun duniya, masu gudun zunubi. Idan haka ta faru, idan an kwan biyu suka zama manya, batun abubuwa da muke fama da su a ƙasarmu ko gida Najeriya ko kasashen makwabta a nan Afirka ko sauran kasashe, zancen abin nan da ake kira corruption, wato ma'ana corruption abin da ya shafi wasa da kuɗi, almubazzaranci da dukiya ta gwamnati ko dukiyar amana da aka bayar. Idan muka horar da ‘ya’yanmu, ba shakka Allah mai girma mu samu tsara mai tsoron Ubangiji, tsara kuma mai kiyaye amana, tsara kuma mai tafiyar da rayuwa yadda ya dace domin ingantar ƙasa. Daga nan abin da muke fama da shi na biyu, batun zancen mutunta da ƙiyayya, ko domin kasuwanci, ko domin siyasa, ko domin addini. Idan tsarin nan ta yara sun samu tarbiyya ta tsoron Ubangiji a ransu, in sun girma, duk wanda zai rinjaye su zai ja su, ko ta wurin kuɗi ko ta wurin ziga, su fada su tsoma kansu akan abu ba mai kyau ba ta fuskar fadace-fadace. Tuna fa raidun guda ɗaya ne, idan ran nan ya subuce ya fadi an kashe ka, to ka tafi kenan, ba dawowa. Ba dawowa kuma sai babban abin tsoron kuma abin da zaka tarar bayan ka bar duniya, wato na dangin hisabi wanda zaka fuskanta a wurin mahaliccinka. To tsoron Allah zai taimaki yara su kauce ma waɗannan abu. Har ila yau tarbiyyar da za a yi wa yara idan suka girma, wata matsala da muke fama da ita a zamanin yau ita ce matsala ta shaye-shaye. Misali shaye-shayen ƙwayoyi, ƙwayoyin na ko na Bature ne wanda aka murmula, ko kuma ƙwayoyi ne wanda aka yi da siffarin ruwa, ko kuma ƙwayoyi ne na gargajiya na wasu ‘ya’yan itatuwa ko saiwar itace wanda za a sha ta kaɗar da mutum daga cikin hankalinsa, ta fitar da shi daga cikin basira, ta sa shi ya rika yin abu kamar mahaukaci. Don ba zan ce kamar dabba ba, domin dabba ba mahaukaciya ba ce, dabba tana da hankalinta. Amma wanda ya bugu wani lokaci ya fi dabba dabbanci, har ma sai ka kuma ce gara dabba ta san Ubangijinta, ta san biyayya ga Ubangijinta. Amma wanda ya bugu iyayensa ma gaba ɗaya wani lokaci ya kan manta da su. To koyaswa da tsoron Ubangiji na kawar da wannan. Abu na gaba, kira da zan yi wa matasa. Su matasan da kansu, maganar Allah ta koya mana a cikin littafin mai wa’azi Sura 12 aya ta fari. Maganar Allah ta ce, ka tuna da mahaliccinka kuma a cikin kwanakin kuruciyarka kafin miyagun kwanaki su zo shekaru suna gusowa inda za ka ce ba ne jin daɗinsu. Ma'ana tun kana da kuruciyarka ka yi bautar Ubangiji, ka bauta wa Ubangiji da sahihiyar zuciya, ka sani cewa daga gare shi ka fito, gare shi kuma za ka koma. Kuma koma wannan ko ba daɗe ko ba jima, tafiyar tana jiranka.
Haka yake, Allah sa mu yi rayuwa kullum da tunanin komawa ga mahaliccinmu. Abin da ya sauka kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Rabaran Muhammadu Dan Amarya da kuma Josel Morissa da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah Uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To ma da la'ana tare da sashen Hausa na Amurka daga birnin Washington DC, kada a manta da cewar waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku a wato sa hanyoyin sadarwa na internet da kafofin yaɗa labarin, wato hanyoyin ku na radio da kuma gidajen FM a jamhuriyar Niger. Ga Usman na ya komo da takardun labaran duniya.
Kungiyar mayakan sa kan Hezbollah a kasar Lebanon sun ce harin saman da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka ɗaya daga cikin mambobinta wanda ya shafi shekaru fiye da 30 a gidan yarin Isra'ila bisa zargin aikata kisan kai. Samir Kantar na ɗaya daga cikin ɗaruruwan Hezbollah ɗin da suka shiga Siriya don taya mayakan Bashar al-Assad yaƙi bayan ɓarkewar yaƙin basasar ƙasar a shekara ta 2011. An da ya ɗaure Kantar ne a shekara 1979 bisa zargin kashe ɗan sandan Isra'ila da kuma wani mutum da ƴarsa da kuma matarsa ta shaƙe wani yaro har ya mutu a lokacin da suke ɓuya a gidansu. A yau Lahadi, a tattaunawar zaman lafiyar ƙasar Yamal da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya, ya kamata ya ƙare bayan zaman tattaunawar kwanaki 6 da aka yi biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta. Jagoran tattaunawar a garin Geneva daga Majalisar Ɗinkin Duniya, Old Sheikh Ahmed, ya bayyana matuƙar damuwa game da yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankulan da kuma yadda sojojin gwamnati da na 'yan Houthi suke sake arangama. Kafar yaɗa labaran ƙasar Sin ta ce an sami zaizayar ƙasa a garin da ake kira a garin da aka samu da suna Guangdong, inda ta halaka mutane sannan kuma ta danne gidaje aƙalla guda 21 tare da rukunin wasu gidajen ma'aikata. Jami'an sun ce an cici mutane 6 daga masifar, waɗanda 4 daga cikinsu suka ɗan ji rauni. Yankin Xinhua bai faɗi adadin waɗanda suka rasa ransu ko kuma suka jikkata ba. A yau Lahadi, masu kada ƙuri'a a ƙasar Spain sun nufi rumfunan zaɓe don nuna yin zaɓen da ake ganin cewa zai zama mafi tarihi a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar. Sababbin wasu jam'iyyu guda biyu ne ake sa ran za su ba da mamaki a zaɓen ƙasar, musamman jam'iyyar 'yan gurguzu da ta firaministan ƙasar.
To ma da lagai da Usman, masu sauraro da takardun labaran, muka zo ga ƙarshen shirin wannan lokaci. Sai gobe da ƙarfe 6 na safiya za ku ji mu da wasu shirye-shirye cikinsu har da ciki da gaskiya, inda za mu ɗora kan tattaunawar da muke yi da wasu 'yan fashi da makami waɗanda suke bayyana dalilansu na yin fashi. Kafin mu yi ban kwana ga ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na Muryar Amurka zuwa ga Hajiya Hawwa da mijinta Alhaji Lawal Sallauma daki unguwar Nufawa a Bauchin Yakubu, muna taya su muna aurar da ɗiyarsu da suka yi a jiya Asabar a Bauchi. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Haka kuma muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Ahmed Lame Ciro Manwanti tare da iyalansa a Bauchin Yakubu, da fatan kuna nan lafiya. Yanzu a madadin saurara abokan aiki, musamman ma dai Usman Ahmad Kabara, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC, ke cewar mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.